sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4 da rabi na yammaci agogon Washington DC. A wannan rana ta Litinin 31 ga watan Agusta na shekarar 2020, Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da ni Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Za ku ji inda aka kwana akan yasar tekun kwara da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta dau alƙawarin yi. Sai rahoto akan dambarwar siyasar jamhuriyar Nijar. Kana muna tafa da wasu rahotanni. Idan Allah ya ba mu iko, za mu kawo muku rahoto na musamman daga jihohin Arewa maso yamma a Najeriya. Haka muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Gwamnatin Sudan da kungiyoyin ƴan tawaye sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da tarihi, wani muhimmin mataki na farko wajen kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru 17 ana tabkawa, a cewar wani wakilin kafar labarai ta AP. Shugabannin kungiyar juyin juya halin Sudan ta SRF, wacce haɗaka ce ta kungiyoyin ƴan tawayen yankin Darfur dake yammacin ƙasar da kuma jihohin Kordofan da Blue Line ko Al-Nil Al-Azhar da ke kudancin ƙasar, sun ɗaga hannayensu sama don nuna farin cikinsu bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar. Yarjejeniyar wadda aka cimma a Juba, babban birnin ƙasar Sudan ta kudu maƙwabciya, an sa hannu a kai, amma kamar yadda aka fassara ba a ida rattabawa ba, lafazin da aka yi amfani da shi don nuna cewa ƙofa na nan buɗe ga wasu ƙungiyoyi biyu muhimmai waɗanda har yanzu ke jan ƙafa su samu damar shiga yarjejeniyar don a kammala ta, a cewar jami'ai. Wasu manyan tawagogin Amurka da Isra'ila sun tashi daga filin jirgin saman Ben Gurion na ƙasar Isra'ila a yau ɗinnan Litini zuwa birnin Abu Dhabi, wanda shi ne karon farko da jirgin sama na wani kamfanin sufuri ya tashi daga Isra'ila zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Jirgin saman ya bi ta sararin saman ƙasar Saudiya, wanda wannan ma shi ne karon farko ga duk wani jirgin saman sufuri daga Isra'ila. Tun a farkon wannan watan, ƙasar Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa suka amince su kulle yarjejeniyar diflomasiyya tare da taimakon Amurka. A tawagar Amurkar akwai babban mai baiwa shugaba Donald Trump shawara kuma surukinsa Jared Kushner, da mai bayar da shawara kan tsaro na ƙasa Robert O'Brien, da manzon musamman kan harkokin gabas ta tsakiya Avi Bakowik, da kuma na harkokin da suka shafi Iran Brian Hook. Yawan masu ɗauke da cutar corona a Amurka ya kusa zarce miliyan 6 baya ga yawan mace-mace 183,000 wanda ya zarce na kowace ƙasa a duniya. Kwanan nan wasu jihohi hudu na yankin tsakiyar yammacin ƙasar suka ba da rahoton adadin sabbin kamuwa da cutar a rana guda, irin wanda ba su taɓa gani ba. Jihar Iowa 785, jihar North Dakota 375, jihar South Dakota 425, sannan jihar Minnesota 1,000, bisa ga alƙaluman jami'ar Johns Hopkins. A halin da ake ciki kuma, jihohin Montana da Idaho sun ce yawan waɗanda tsananin ciwonsu na COVID-19 ya kai ga sai an kwantar da su na matuƙar ƙaruwa. A yayin da yankin tsakiyar yammacin ƙasar ya kasance na baya-bayan nan wajen ganin yawan masu kamuwa da cutar a ƙasar baki ɗaya, yawan mace-mace da kwanciya a asibiti da kuma kamuwa da cutar na raguwa. ‘Yan sandan Italiya sun ce baƙin haure aƙalla 3 ne suka mutu, 6 suka jikata, 1 kuma ya ɓace, bayan da ƙaramin jirgin ruwan da ke ɗauke da su ya kama da wuta a tekun Ionian daura da gabar Italiya a jiya Lahadi. Bidiyon masu tsaron gabar teku ya nuna jirgin ruwan na ci da wuta, yayin da masu ayyukan ceto ke ta gaya ma mutanen da ke cikin jirgin abin da za su yi da murya mai ƙarfi lokacin da suke ƙoƙarin ceto su daga cikin tekun. ‘Yan sanda sun ce injin ɗin jirgin ne ya kama da wuta ya kuma yi bindiga yayin da jirgin ke ƙoƙarin shiga gabar tashar jirgin ruwa. Ba a san takamaiman adadin mutanen da ke cikin jirgin ba. Kafafen yaɗa labarai sun ce akwai mutane 21 cikin jirgin lokacin da ya kusanci gabar. kuma 'yan sandan Italiya sun ta saki yar 13 daga cikinsu tun kafin ma jirgin ya kama da wuta. China ta bude wani sabon babi a takaddamar cinikayya da diplomasiya tsakaninta da Australia bayan da ta kaddamar da bincike na biyu kan shigowa da giyar Australia. Yau dinnan Litinin ma'aikatar kudin China ta ce za ta yi bincike kan sassaucin da ake baiwa bangaren shigowa da giyar kasar Australia a wasu shirye-shiryen gwamnati har wajen 36. Za a dau shekara guda ana wannan binciken. Shi kuma ministan cinikayyar kasar Australia Simon Birmingham ya fitar da wata takardar bayani inda yake shakulatin bangaro da ikirarin na China. Yana mai cewa shirye-shiryen gwamnati na nazari da ingantawa su ne ke bayar da sassauci ga bangaren da ke fitar da giyar kasar zuwa kasuwannin duniya. An zaɓi wani masanin harkokin diplomasiya a ƙasar Lebanon don ya kafa sabuwar gwamnati a yau dinnan Litini, bayan da ya samu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasa a wannan ƙasa mai fama da rikice-rikice, wacce har yanzu ke kan murmurewa daga wata mummunar fashewa wadda ta yi sanadin mutuwa ko jin rauni ga dubban mutane. Shugaba Michel Aoun ya baiwa jakadan Lebanon a Jamus Mustapha Adib damar kafa sabuwar gwamnati bayan da samu kuri'u 90 na 'yan majalisar dokokin kasar mai membobi 128. Duk wannan na aukuwa ne ana 'yan sa'o'i gabanin isowar shugaban Faransa Emmanuel Macron a wata ziyara ta kwanaki biyu, lokacin da ake kyautata zaton zai matsa lamba ma jami'an gwamnatin kasar ta Lebanon su cimma yarjejeniyar siyasa don ceto kasar daga dambaruwar siyasar da take ciki a halin yanzu.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Rashin kishin ci gaban kasa da gurgunta demokradiyya har ma da tattalin arziki shine ginshiki ga koma bayan tattalin arzikin kasa. Tun a farkon shekarar 2019 Shugaba Muhammadu Buhari ya dau alƙawarin farawa da tabbatar da kammala yasan tekun Baro cikin ƙanƙanin lokaci da ke ƙaramar hukumar Agaye a jihar Niger, amma zuwa yanzu ba a jin wani abu game da hakan. Tambayar da nema ministan ruwan Najeriya injiniya Suleiman Adamu ko me ya kawo hakan sai ya ce,
gaskiya wato abin takeici ne, an yi shekaru gwamnatocin baya sun yi manya-manyan madatsun ruwa. Gwamnatin tarayya ta kashe kuɗi musamman wato kulle ina yawa ba gwamnatin shugaba Shehu Shagari ta yi rawar gani waje irin wannan aiki. To amma irin abin da nake gaya maka cewa in gwamnatin tarayya ta yi iyana ta alhakin sauran jihohi da ya kamata su ɗauki wannan abu, an musu mai wuyar mai ko su kuma su ƙarasa su ɗauka su ɗauki abin su je su inganta su ci gaba da abin don al'ummar jama'ar su, wanda jama'ar nan a can suke zaune. Abuja mutum miliyan bai fi miliyan 3 ba a cikin mutum miliyan 200, ina sauran suke suna jihohi da ƙananan hukumomi. To ba su yi ba, an yi dam da yawa madatsan ruwa don a ja ruwan sha, ba su ja ba. An yi madatsan ruwa don a yi noman rani, a inganta noman rani, ba su yi amfani da su ba. Kuma shi ita madatsan ruwa, musamman ƙananan madatsan ruwa, a tsarinsu akwai iya rayuwar da za su yi amfani, akwai kuma shekarun da sun zama ba su da amfani. Kamar yadda kai ɗan Adam a haife ka ka girma kai kawo shekaru kana cikin ƙarfinka, daga nan kuma tsufa ya kama ka san ba ka da amfani, to haka madatsan ruwa. Saboda haka wasu da yawansu yanzu lokacin da ya kamata a ci moriyarsu ba a yi abin da ya kamata ba, jihohin nan ba su yi abin da ya kamata ba. Saboda haka ya kasance sun zama yanzu amfaninsu ya ragu, su ga wasu sun cika ƙasa ta cika su ko kuma fari da sauransu da harkar ketowar hamada ta shafe su.
Wasu na kallon tsaye da aikin na da nasaba da cewar ba gwamnatin ku ta assasa aikin ba, idan kuma aka kammala shi ba za ku samu yabo ba. Gwamnatin da ta shuɗe ita jama'a za su yaba mawa akan wannan aikin, shi yasa kuka tsaye da aikin. Menene gaskiyar wannan magana?
Magana biyu ce ta jawo ruwan nan. Akwai wasu suka ce jawo ruwa suna nufin yashe kogin kwara don ya haɗe da teku. Wasu kuma suna kallon wasu suna ce jawo ruwa kamar wanda ake zance a ɗebo ruwa daga kudu a kai shi tafkin Chadi. Ai, ruwan daga Niger yake towa yake gangara ya tafi tekun Atlantic. Saboda haka aka ce jawo ruwa mu kamar a ilimance abin nan bai zama hakan ba. Abin da yake nufi shine a yashe wannan kogi na kwara yanda wai jirage za su iya shigowa su zo baro. Haka ne, amma ni alhamdulillah Allah ya sa lokacin ana hukumar rara ta PTF ni ne engineer wanda aka ba alhakin gudanar da wannan aiki. Shi yanda kogin kwara yake ka duk damina yana debo tan dubunnai na yashi ya taho da shi. Idan ka fara haƙe kogin kwara dan jirage su shiga to sai ka dinga yin wannan duk bayan damina duk shekara sai ka yi wanda abu ne kuma yana da kuɗi da to akwai dabaru da ake na kimiyya ka engineer da ake yi dan a rage wannan yashi a lokacin da muka zo muna aiki wannan ranar aiki da fitar mun fuskanci wannan saboda haka muka ba da shawara a tsayi da batun yashewa sai an yi wa'annan abubuwa idan aka yi wa'annan dabaru na rage yashin nan to sannan sai a zo a yashe idan aka yashe kogin sannan za mu iya samun jirage suna abin na ji dali da kai maganar kudin shiga ɗaya daga cikin abin da yake faruwa shine a halin yanzu watakila misali kace a ce za a kashe ka biliyan 20 naira kowace shekara ai wannan yasar abin da madatsa wannan kogi to ya kamata in an kashe biliyan 20 ya zama na akalla an gwamnati ta samu kudin shiga biliyan 20 kaga an yi kunnan doki kenan amma idan za a yashi a kashe biliyan 20 sannan kudin shiga ya zama na bifu naira biliyan 1 ko biliyan 2 ba to me akai to abin da yake faruwa kenan
To Ubangiji Allah ya kyauta. Daga Najeriya sai jamhuriyar Niger, inda wata sabuwar dambarwar siyasa ta kunno kai. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hama Amadu ya yi amfani da damar da ya samu a yayin bikin rantsar da ɗan takarar jam'iyyar Amen Amin Omar Hamidu Chana a ƙarshen mako don bayyana matsayinsa a hukunce akan yanayin siyasar ƙasar ta Niger a yayin da ya rage watanni uku a fafata a zaɓuɓɓukan ƙasar. Ya ce cikin yanayin rashin adalci da yunkurin murɗa zaɓe tare da tilastawa 'yan Niger zaɓen mutumin da ba su aminta da shi ba ne ake shirin gudanar da waɗannan. Zaɓuɓɓuka ta hanyar wasu karkatattun dokokin da za su shimfiɗa tsarin fifita wani ɗan takara a kan wasu yayin da takanas aka ƙirƙiro wani ɗan takara laifuffuka da nufin hana masa shiga zaɓe da yake mai da martani a kan waɗannan kalamai na madugon 'yan adawa Malam Gusman Abdulmumuni Jigo a jam'iyyar PNDS tarayya cewa yake
wannan magana ta banza ce maganan tasha ce dokoki na ƙasa su ne suke ba da bayani bisa takarar ɗan ƙasa babu wani ɗan jam'iyyar tarayya PNDS tarayya wanda ya fito ba jam'iyyar PNDS tarayya za ta ba su hurumi ko hanya su je su aji takara ba a'a koti za ta ba da wannan hurumin don haka su jira lokacin da suka aji takarar su idan an ba ta hanya alhamdulillah idan an ba ba ta hanya ba ka ba su hujja sannan su fito su yi magana in suna da wanda za su zargi sai su zargi shi a wannan lokaci
ya zaka dan takarar jam'iyyar ta PNDS Bazoum Mohammed na zagayen yankunan karkara abinda Hamma Amadu ke ganin ya sabawa doka
Ce n'est pas un combat de l'opposition, c'est le combat des Nigériens dans leur ensemble.
Yace yanayin da ake ciki a yau a Niger wani abu ne da ke bukatar jajircewar 'yan kasa domin kokowa ce da nauyin ta yana taya a wuyan kowa sabanin yadda wasu ke tunanin aiki ne da yawa jaba a wuyan 'yan adawa kadai. Ya kamata 'yan kasa baki daya su tashi su yaki wannan al'amari.
Les Nigériens dans leur ensemble.
To amma a cewar Malam Gusman ziyartar talakawan karkara wata daddadiyar al'ada ce da PNDS tarayya ke dauka da muhimmanci.
Mu jam'iyya ce ta talakawa don haka a kowane lokaci dar mu surdi mu shiga ƙasa mu ga talakawa lungu-lungu gari-gari al'ada ce wadda an gare mu tun kafuwa jam'iyyarmu kowace jam'iyya tana da wannan hanyar ta yi wannan sai dai daɗa su jam'iyyoyi na Niger sun zama jam'iyyoyi ne na walo sai dai in zabi ya taso kwashe-kwashe ɗan abinda a gare shi a ke ƙauye ana rigingimu.
Wannan shine karin farko da Hamma Amadu ke bayyana matsayinsa dangane da yanayin siyasar ƙasar ta Niger tun bayan da a watan Nuwambar 2019 ya dawo gida bayan hijirar shekaru biyar a waje abinda wasu ke ganin alama ce ta ɗaura ɗamarar sake komawa fagen siyasa a yayin da ya rage watanni uku 'yan takara su kara a zaben shugaban ƙasa. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A makon da ya gabata ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanar da cewar gwamnatinsa ta fitar da wasu muradan karni guda tara da take fatan samun nasarar aiwatar da su nan da shekaru uku da suka rage mata. Amma wasu 'yan Najeriya na ganin kamar hakan da wuya. Nasiru Adamu Ɗalikaya ya nazarci waɗannan muradin karnin guda tara.
Shugaba Buhari dai ya tsaya kan muradu uku ne a campaign din da ya kawo shiga do a 2015 da suka hada da raya tattalin arziki, yaki da cin hanci da rashawa da inganta tsaro. Ba mamaki muradun na raya tattalin arziki na gwamnatin Buhari na dogon zango ne. Yaki da cin hanci da rashawa kuma ya samu cikas don zargin da kataccen mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hanci Ibrahim Magu da cinye abubuwan da ya kwato. Ga tsaro kuma an samu karubalin bullowar wasu yan bindiga a arewa maso yamma yayin da ake yaki da yan ta'addan Boko Haram a arewa maso gabas. Shin yanzu shugaba Buhari zai iya cimma nasarar muradun tara a sauran shekaru uku da suka rage masa kan mulki? Masu magana a madadin gwamnatin na nana da cewa gwamnatin har kullum na gina abun da PDP ta rusa ne tsawon shekaru 16. Kazalika tana tsayin daka kan cimma muradun da ta yi alkawarin yi. Ga abun da mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu ke cewa.
To mu yanzu a wannan lokaci ai sai dai mu ce alhamdulillah, domin a gaskiya kwalliya ta biya kudin sabulu. Shin shugaba Buhari sau uku yayi takara bai ci zabe ba. Yan Najeriya su da kansu suka ga cewa kai wannan bawan Allah da yake ta bugawa ana ce an kada shi, ana buga an kada shi, me ye ajandarsa? Shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada abu uku: maganan tsaro da ake so a dawo da shi a ƙasa wajen yaƙi da ta'addanci na Boko Haram da kuma fitina da ake yi a yankin Niger Delta wanda ke kare tattalin arziki, maganan rashawa da cin hanci da za a yaƙa a gwamnati. To dole a nemi mutum mai gaskiya wanda aka tabbatar cewa shi in an bashi ajiyar kayan jama'a ba zai ci amanan nan ba. Wayannan muhimman abubuwa su ne gwamnati ta sa aka gaba tun daga farko kama mulki har izuwa yanzu. Kuma alhamdulillah nasarorin nan su sai an fada, wasu ko ba sai an fada ba, sakamakon ana gani aikin noma da aka karfafa, aikin tono ma'adane wanda yake ana samun gagarumin ci gaba wajen irin gudunmuwa da suke bayarwa wajen tattalin arziki.
A bangaren masu siyasar hamayya suna cewa da dai sun ga nasarar muradun da aka dauka tun farko, da ba za su nuna tababar sabbin muradun ba. Komar Sa'idu Bello na daga cikin masu ganin rashin takukawa da ta dace daga gwamnatin APC ta shugaba Buhari.
Ba abinda Buhari bai fada ba akan dan isa mulki kuma ya samu yanzu, kuma dan me ba za a yi masa ba shi idan yayi ba daidai din ba? Anan fa ya gaya mana cewa duk shugaban da ya sayarwa da dan Najeriya litan mai a naira 40 ya cuci kasa, amma yanzu gashi ta koma 150. Me zai gaya wa mutane yanzu? Ya ce ba daidai ake yi ba a wajen harkar noma. Yau gashi abinci ya gagari al'umma, an bashi mulki ana sayar da buhun shinkafa naira 7,500 'yar waje ma, amma yau 28,000 take ma in ka ganta ma ba a da idan kan ma baka ganta ba shikenan.
Ko me za a ce yanzu, koda ko gwamnatin APC bata ci gaba da mulki a 2023 ba, ita ma ta samu damar yin rabin wa'adin shekaru 16 da PDP ta yi kan mulki. Haka nan akwai manyan tsoffin yan PDP da suka dawo APC kuma suke kan manyan mukamai, ciki har da madugun campaign na shugaba Buhari Rotimi Amaechi, Godswill Akpabio, Pauline Talen, Bemisola Saraki da sauransu. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne na rahotonmu na musamman daga jihohin arewa maso yammacin Najeriya, wanda Sani Shu'aibu wani fashi ya haɗa mana.
A duk shekara ana samun ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na Najeriya, sabili da yawan ruwan sama da ake samu wanda ke tara yashi da laka ƙarshe ya cunkushe hanyar wucewar ruwa zuwa kogi da rafuka. Na kuma zanta da ƙwararru game da wannan lamari. Dr. Awal Abdulsalam, shugaban sashen nazarin ƙasa a Jami'ar Jihar Kaduna, na tambaye shi abubuwan da ke haddasa ambaliyar ruwa.
Abin da ke haddasa ambaliyar ruwa na iya cewa kala biyu ne zuwa uku. Na farko ko dai a ruwan sama da ya yi yawa shi zai cika tafkuna har su yi ambaliya, shi ne ambaliya. Na biyu ko kuma a ce dam ya cika, ko ba lokacin ruwan sama ba ne, amma mafi yawa lokacin ruwan sama a ce an buɗe shi don a rage yawan ruwan, to hanyar ruwan za ta iya ambaliya ko kuma dam ya balle. Na huɗunsu wanda kuma shi wataƙila za a ce kusan shi muke haddasawa kanmu shi ne mutane da suke da ɗabi'ar zuba bola a cikin magudanar ruwa, ko kuma mutum ya zo ya yi gini a kan hanyar ruwa, ba a tarin ruwa hanya. Don haka idan an samu wurin sama mai yawa ruwa ya biyo bai samu hanya ba zai mamaye duk inda ya samu, wannan shi ake kira ambaliya. Na uku, wannan shi ko ba na Allah da Annabi bane, ke haddasawa kanmu ruwan sama bai yawa ba, amma saboda mutane sun zo sun yi gini akan hanyar shi ko kuma sun zuba bola ya cusa hanyar ruwan, don haka sai ya mamaye inda bai kamata ya mamaye ba. Dama ambaliya shi ne a samu ruwa ya mamaye wurin da bai kamata a ce ya mamaye ba.
Shin ina mafita?
Mafita ga ambaliyar ruwa, zan ba da misali kamar a birnin Kaduna. Duk shekara ana samun ambaliyar ruwa a wasu wurare, a waɗannan wuraren daman hanyar ruwa ne. Kogin Kaduna da ya biyo ta cikin garin Kaduna ya cika da ƙasa, na farko shine ko dai a yashe shi ko kuma a mai katanga ko kuma jama'ar da ke zauna a wurin da in an samu ruwan sama da yawa yake ambaliya dole a tashe su ko su tashi wannan shine mafita na biyu kuma shine wanda muke haddasawa kanmu shine al'umma ya zama sun dau mataki akan kansu dan ba gwamnati za ta zo ta tsare ka ba zaka ga wani da hadari ya hadu zai taho da gudu yazo ya zuba bola a cikin magudanan ruwa wannan bodar za ta je ta tara hanya sannan kuma ruwan ya ambaliya wannan su ne matakan da za a dauka dan ba za a iya dai hannu ruwan sama ya sauko sannan kuma idan madatsar ruwa ta cika dole a bude ruwan ya tsaye.
Baya ga wannan anya ba sai hukuma ta shiga lamari ta yi wa ruwa zagin hanyar fita cikin gari da birane ba kana a samu sauki.
Ya tsaye wa gwamnati adalci musamman gwamnatocin jihohi a manyan birane za su ga da zaran damuna ta tunkaro akwai abin da suke kira district za ga ma'aikatar kula da muhalli suka zo su yashe wa'annan manyan kwatoci da ruwa gefe wannan kusan duk shekara ana yi inda nake ya irin hali ne na al'umman mu gaskiya daga baya an yashe din nan wani fa da idan ya ga hadari zai dauki bolan gidan shi dan ba zai iya biyan 50 ko 200 ba a je a zubar mai a ga inda ruwa zai kwarare wuce ita zai zo ya zuba sai da hamu da abin da ke faruwa ba amma kuma ba za a ce gwamnati dole ta dau mataki na tursa mutanen da ke jini akan hanyar ruwa wannan ko hukumar da take kula da tsare-tsaren birane wannan haƙƙin su ne duk inda suka ga an yi jini zai toshe magudanan ruwa ko kuma shi mutumin da zai je gidan zai sa kanshi a hatsari.
Shikau Abdulhadi Abdullahi malami ne a kwalejin kimiyya da sana'a ta Kaduna ya kuma yi tsokaci game da wannan lamari.
Ambaliyar ruwa wani abu ne da ake samun shi kusan duk lokaci na damina kuma wani abu ne da tabbas is avoidable in mutane suka bi ainihin abubuwan da suka dace hanyoyin da suka dace.
Shin ta wace hanya za a kawo ƙarshen ambaliyar ruwa?
Gaskiya ƙarshen shi yana da wahala amma dai gaskiya akwai yanda za a tsakaita abun hanyoyi da yawa dole ne gwamnati ta shigo ciki kai kana zaune a unguwa wannan yana zaune a unguwa ba yanda zaka hana wani abu amma gwamnati ta ce take da alhaki na dole ta hana wani abubuwa gabaki daya musamman misali yanzu ka zo kai gidan a wanda bai dace ba kaga ni da ba hukuma babu yanda zan zo in maka magana na sai dai in baka shawara amma gwamnati tana da ƙarfin iko na zaka zo ta ce wannan abu da aka yi a wannan wuri bai dace ba saboda haka a kawar da shi babu yanda kai dole kai na biyu kuma in ka duba da muna da duba gari wanda duk yawanci duk ranan sati ko lahadi ana tsaftace muhalli yin wannan zai sa mutane su shiga taitayin su wajen zubar da shara ta ko ina to kaga in aka yi wannan mu da wanda mutane mun ke jan wannan to insha Allah wannan shi zamu magance shi ta hanyoyi da yawa in muka so mu da kanmu ba dama mu kai amfani da hankalin mu ba tare da gwamnati ta shigo ba amma ya kamata gwamnati dole ta shigo.
To kamar yadda madatsun ruwa wato dam a duk shekara suke bude hanyar ruwa don ya ragu kada ya balle shinge yawa jama'a ta'adi shin babu wata hanyar hana aukuwar haka?
Su waɗannan ma'aikatan ya kamata su sani gaskiya ana musu training amma wani lokaci su kansu akwai laifi da gare su in ruwan yayi yawa sai a saki ruwa na awanni shi ke kawo wannan ambaliya in aka saki wannan ruwa kaɗan sai a ɗan rike shi. Zuwa dan wani lokaci ruwan nan ya riga yayi nisa sannan sai a sake saki wani amma lokaci kuma ruwan za ka ga su kansu ba su saki shi a hankali sai zo ga ya taru ya fi karfin rike shi dole saki shi da yawa kafin saki din gaskiya suna bada sanarwa lokaci kaza za a saki ruwa therefore duk wanda suke kusa da rafuffuka da sauransu su kauce in ba haka ba za ga irin wannan ma shi ne ke kawo ake rasa rayuka ana asarar dukiyoyi to wannan gaskiya dama shi irin wannan dama yafi illa gaskiya.
Hanya ɗaya tilo shi ne ma'aikatan dam su ƙara sa ido, jama'ai su bi umarni tare da nuna dattaku, ƙananan hukumomi su agaza wajen buɗe hanyar ruwa a duk lokacin da damuna ta sauka. Sani Shabi Malumfashi, murya Amurka, daga Katsina a Najeriya.
To daga nan bari mu je ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
An tabbatar da tsohon dan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City David Silva da cewa ya kamu da cutar coronavirus. Silva mai shekaru 34 ya koma Real Sociedad ta ƙasar Spain a farkon wannan watan inda bayan isarsa kungiyar ne aka auna shi yana dauke da cutar ta COVID-19. Kungiyar ta Real Sociedad ta ce wannan ne karo na biyu da ake auna Silva a cikin sa'o'i 72 da saukarsa a Spain a yayin da awon farko ya nuna cewa bai dauke da cutar. Silva da ƙasar Spain ya bar Manchester City ne bayan karewar kwantaragin sa, inda yanzu ya rattaba hannu a kwantaragin shekaru biyu da Real Sociedad. Kungiyar ta bada sanarwar cewa yanzu haka dan wasan na killace, haka kuma ba wani alamun rashin lafiya da ke addabar sa. Shahararren dan wasan kungiyar Barcelona Lionel Messi ya kauracewa filin atisayen kungiyar a yau Litinin. Rahotanni sun bayyana cewa haka kuma Messi ya ki halartar gwajin cutar coronavirus da kungiyar ke yi wa ƴan wasanta akai-akai a jiya Lahadi. Messi da tuni ya bayyana buƙatar sa na barin kungiyar, yana jin cewa baya cikin jerin ƴan wasan sabon kocin kungiyar Ronald Koeman. Messi mai shekaru 33 yana da sauran shekara ɗaya a kwantaragin sa da Barcelona, to amma ya aika mata da buƙatar sa a rubuce ta barin kungiyar. Tuni da wasu manyan kungiyoyin ƙwallon ƙafar Turai suka so mazawarcin sa, to amma ana hasashen Manchester City ce tafi sauran damar samun sa. An ta'allaka Messi dan kasar Argentina da yiwuwar sake haɗewa da tsohon mai gidansa Pep Guardiola a kokarin da yake yi na soma sabuwar rayuwa a gasar Premier ta Ingila. To sai dai wasu rahotannin na nuni da cewa Messi kan iya fuskantar hukuncin biyan tara ta Euro miliyan 1 idan ya ki halartar atisayen, haka kuma zai iya rasa albashinsa na kwanaki 2 zuwa 10 a matsayin dakatarwar ladabtarwa da za a yi masa. Ko bayan Messi kuma ƴan wasan kungiyar 17 ciki har da Philippe Coutinho sun ki halartar atisayen a yau Litinin. Barcelona ta bayyana sanya mafi akasarin ƴan wasanta a kasuwa tare da zimmar sabon zubi, bayan da ta sha mummunan kashi na tarihi da ci 8-2 a hannun Bayern Munich, duk da yake ba Messi a cikin ƴan wasan da ta ce za ta sayar. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
Wannan muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Gwamnatin Sudan da ƙungiyoyin 'yan tawaye sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da tarihi, wani muhimmin mataki na farko wajen kawo ƙarshen yaƙin da aka shafe shekaru 17 ana tafkawa, a cewar wani wakilin kafar labarai ta AP. Shugabannin kungiyar juyin juya halin Sudan ta SRF, wacce haɗaka ce ta ƙungiyoyin 'yan tawayen yankin Darfur da ke yammacin ƙasar da kuma jihohin Kordofan da Blue Line ko Al-Nil Al-Azhar da ke kudancin ƙasar, sun ɗaga hannayensu sama don nuna farin cikinsu bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar. Wasu manyan tawagogin Amurka da Isra'ila sun tashi daga filin jirgin saman Ben Gurion na ƙasar Isra'ila a yau ɗinnan Litini zuwa birnin Abu Dhabi, wanda shine karon farko da jirgin sama na wani kamfanin sufuri ya tashi daga Isra'ila zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Jirgin saman ya bi ta sararin saman ƙasar Saudiya, wanda wannan ma shine karon farko ga duk wani jirgin saman sufuri daga Isra'ila. Tun a farkon wannan watan, ƙasar Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa suka amince su kulle yarjejeniyar diflomasiyya tare da taimakon Amurka. Yawan masu ɗauke da cutar corona a Amurka ya kusa zarce miliyan 6 baya ga yawan mace-mace 183,000, wanda ya zarce na kowace ƙasa a duniya. Kwanan nan wasu jihohi hudu na yankin tsakiyar yammacin ƙasar suka ba da rahoton adadin sabbin kamuwa da cutar a rana guda, irin wanda ba su taɓa gani ba. Jihar Iowa 785, jihar North Dakota 375, jihar South Dakota 425, sannan jihar Minnesota 1,000, bisa ga alƙaluman jami'ar Johns Hopkins.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba, da wanda ya daidaita mana sautin shirin, Daniel Brown, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.